بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنا جدد غوديا دي بوغا الله سبحانه وتعالى وديركم تا زمان ميو نافركو دون شي غبا دا كراتم هنا لتافين متن الاخضري واتو لتافين اهلري bayan dogon hutu da muka yi na azimtan watan Ramadana na wannan shekara mai albarka ta 1437 a wannan rana ta Alhamis da 16 ga watan Shawwal shekara ta 1437 wanda ya tsere da 21 ga watan 7 shekara ta 2016 lissafin miladiya. Karatunmu da ya gabata na kyautata zaton mun fara karatu a kan tsarki. Mun karanta fasalin tsarki wadda malam ya kasa mana tsarki kashi biyu, ya ce a taharatu kismani, taharatu hadathin wa taharatu khabathin. Ya kasa mana tsarki kashi biyu, tsarkin hadasi da kuma tsarkin najasa, wato tsarkin dauda, wadda muka yi karatu a kan meye hadasi da kuma meye najasa ɗin. Malam ya ce wala yasihul jami'u illa bil ma'i tahir. Mun karanta cewa duka waɗannan tsarki guda biyu, da hadasi da kuma khabasi, ba sa yiwuwa sai da ruwa mai tsarki, al-mutahhiru, kuma mai tsarkakewa. وهو الذي لم يتغير لونه او طعمه او ريحه. شيني ودا دندنسا لوننسا كو دندنسا كو كما قمشنسا بي تشانزا با بما يفارقه غالبا دا ابون دا مافي يوان لوكاتي يكي ربوا دشي كالزيت والسمن والدسمي كمر مي والدسمي دا كيسي والدسمي دا رومو ما ليتي كله دوكا ولنا ابو بوا والوضحي da kuma kazantar dabbobi, alwadahi kazantar dabbobi, wasabun da sabulu, wasakhi da dauda, wani hauhi da makamantansa. Wala ba sa biturabi, ma ne ce babu laifi amma idan turbaya, wato kasa ta caɓi ruwa, walhama'i da tabo, wasabi khaci da kuma kasar kanwa, walkhazzi, na ji shi ne a wancan karatu babu a nuskar da ke hannuna. Wasu daga cikin dalibai suka ce akwai a nuskarsu. Alkhazzu asali tufafi ne wanda ake saka shi da gashi kamar bargo. Wa malam ya ambaci wannan saboda bisa la'akari da irin tufafinsu na wancan lokaci wanda baya rasa wato hamami irin na fata. Da haka mai yiwa ta'amuli da wannan tufafin ta iya yiwa ya shiga ruwa kuma ya samar da wannan hamami. Amma asalin alkhazz wato tufafi ne na sakar gashi ko kace masa bargo, wani hauhi da makamantansu. Wannan shine abin da muka karanta a wancan karatu, ko da dai yanzu mun yi shi, mun karanta shi kawai fassara, amma wanda ya bibiyi wancan karatu da muka yi zai ga cewa mun yi filla-filla da karatun. Don haka wanda yake so ya tuna me muka yi, to sai ya koma abin da aka ɗauka, don babu hikima muna da shi an yi recording, sannan mu ce za mu sake maimaita bayani kuma. Wanda yake bukatarsa sai ya sake ainihin wato karba wajen mai recording ya sake jin mai aka yi. To wannan kenan dangane da abin da ya shafi tsarki, wanda ya shafi hadasi da kuma khabasi. To yau za mu tashi a gabar da malam ya ce mai sabon fasali ko faslun idza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalluha فإن التبست غسل الثوب كله. شو wannan fasali malan ya kullashi bisa la'akari da abin da muka sani a baya, cewa sallar mai sallah ba ta yiwuwa sai har ya kawar da najasa daga jikinsa, daga tufafinsa, kuma sai ya kawar da najasa daga mahallin da zai yi sallah. Babban wajibi a mahallin da mutum zai yi sallah a kansa shine ya zama gurin da gabansa za su taba ba najasa a wajen. Wurin da gabansa za su taba ba najasa a wajen. Waɗannan ainihin wato wurare guda uku wajibi ne kafin mai sallah ya yi sallah ya tabbatar da ya kawar da najasa daga waɗannan wurare guda uku. Wuri na farko gangar jiki, wannan ya zo shi cikin hadisin nana Aisha radiyallahu anha, take ba da labarin wata mata mai jinin istihala, wato jinin ciwo da yake gudana a gaban mata wadda ba na haila ba, ba kuma na haihuwa ba. To wannan jini ana ce masa jinin istihada, shine jinin ciwo. Wata mata ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tana koka masa wannan jinya ta zubar jini. To bayan ya kammala ba ta fatawa, sai ya ce mata igsili anki dama wa salli, wato ki wanke jinin a jikinki ki sallah. Wannan jinin baya hana sallah, wato fitarsa ba kaman jinin haila ba. Jinin haila yana hana sallah, jinin biki yana hana sallah, amma jinin istihada na ciyo shi baya hana sallah, sai dai shi ma najasa ne. Idan ya fita a jikin mace, to za ta wanke shi sannan ta yi sallah, ba za ta damu kuma da abin da yake fitowa a lokacin da take sallah ba, sai dai kafin ta yi sallah za ta kewaya ta tsuguna ta wanke wannan jini saboda najasa ne. Da haka da yace igsili anki dama, ki wanke jini anki daga gare ki, mana daga jikinki, wasalli ki sallaki. Wannan ya nuna ba a sallah da najasa a jiki sai an kawar da ita. Amma hadisin Abu Huraira shi kuma wanda yake ba mu labarin Khawlatu binti Yasar radiyallahu anha, ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tace, ya ma'aikin Allah, laysa li illa thawbun wahidun, ba ni da wato wani tufa sai tufa guda daya, wa ana ahidu, kuma ina yin jinin haila. Jinin haila ko najasa ne? Kala, sai Annabi sallama yace, fa idha tahurti faghsili mawdi'a dami thumma salli fi, idan kika yi tsarki to ki wanke gurbin jinin a jikin tufafin naki sannan ki sallah da shi. To wannan hadisin ma nuna kenan mai sallah sai ya kawar da najasa a jikin tufafinsa kafin ya yi sallah da shi, tare da cewa tufar ta daya ce, ba a ce mata to an miki rangwame ke ki ta sallah da jinin ba, sai ce a ki wanke gurbin jinin sannan ki yi sallah. Sannan hakan nan hadisin Abu Huraira shi kuma yana nuna mana wajibcin wato kawar da najasa a mahallin yin sallah. Shi kuma shi ne ya bamu labarin wani mutumin ƙauye da ya shigo cikin masallaci, Annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi da sahabbai suna zaune, wannan bawan Allah yana shigowa, sai ya nemi wata kusurwa daga kusurwoyin masallaci sai kawai ya yi fitsari a wajen. Mutane sun yi cewa za su dake shi, Annabi sallama ya ce a da'uhu wa ariku ala bawlihi sajlan min ma'in, ya ce ku bashi amma ku nemo gugar ruwa ku zuba a fitsarin nasa, saboda masallaci ne, wurin ibada ne. Wannan ya nuna kenan wato idan najasa ta taba wurin da ake sallah sai an kawar da ita. Almuhim, waɗannan hadisai suna nuna mana nau'uka na tsarkin nan na kawar da najasa guda uku: kawar da najasa a jiki, da kawar da najasa a tufafi, da kuma kawar da najasa a ainihin wato wurin da za a yi sallah. Don haka tunda haka ne, to yanzu malam yana so ya karantar da mu yadda za mu yi mu'amala da najasa. Idan najasa ta taɓa tufafin mutum, ko kuma najasa a gurin da mutum zai yi sallah, ko najasa a jikin mutum, Malam yace idza ta'ayyanatin najasatu, idan najasa ta'ayyana, me ake nufi da ayyana? Bayyana, bayyana shine ayyana na samuwa. Samuwa, bayyana, ganuwa fa ba zai shiga ciki ba. Ta'ayyin shine wato haƙiƙanin abu, haƙiƙanin abu shine ta'ayyin. Idan wato idan haƙiƙanin najasa ta auku, aka ganta, aka ga wannan ita ce lallai gata nan ainun najasati, fitsari ne gashi nan an gan shi a jikin wando ko a jikin riga, ko kuma kashi ne gashi nan ana ganinsa ya taɓa riga ko ya taɓa wando. Da bambanci da ce tsammani ake ba gani ba. Da haka ta'ayyin shine wato ganin haƙiƙanin abu, shine ta'ayyin. Kamar yadda kishi yasa da malam zai kawo nan gaba, iltibas ɓacewarsa, ba za a iya haƙiƙance gashi nan ba, shine iltibas. Da haka ta'ayyin a nan wato haƙaƙuwarta, tabbatuwarta. Idan najasa ta ayyana, wato ta tabbata, ko kana iya ce ta bayyana, ka sauƙaƙe ka, kama ba shi ne asalin ma'anar ta'ayyini ba. Aka ganta ta tabbata, to gusila mahalluha, a wanke mahallinta. Idan najasa ta tabbata, to a wanke mahallinta, wato gurbin da take. Tun daga ta tabbata, to idan ta tabbata, to iya gurbin da take nan za a wanke. Gata nan a kafar wando, to sai a wanke kafar wandon. Gata nan a cunar riga, to sai a wanke cunar rigar. Ko gata nan a riga ta baya, sai a wanke bayan wurin da take. Shine gusila mahalluha, wurin da take, ba dukkan tufafin ba. Kuma in kun kula a hadithin Khawla da ya gabata da muka karanta, Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yace igsili mawdi'ad dam, ki wanke gurbin jinin. Yadda jinin yake nan da a wanke, yadda fitsarin yake nan da a wanke, baya tilasta sai an tsoma tufafin gaba ɗaya a ruwa an wanke shi. Shine idza ta'ayyanatin najasatu, idan najasa ta tabbata, an ganta, gusila mahalluha, a wanke yadda take. Domin anan babu sauran shakka, wannan ko a jiki ne, ko a tufafi ne, ko a guri ne. Fa inil tabasat, idan kuma ta ɓace, idan ta ɓace, wasu suka ce in ta rikirkice. Iltibasi shi ne abin da wato ka kasa gano masa, ka kasa gano shi, ya shige maka duhu, shi ne iltibasi. To ya ta shige duhu, ba a ganta ba. Gusila saubu kulluhu, to a wanke tufafin gaba ɗayansa. Wannan ababin yaƙini kenan, ababin yaƙini. An san yaƙini ko? Abin da kake da tabbacinsa ba ka shakkarsa. A wannan babin ne ake magana. Idan mutum yana da tabbacin najasa baya ko shakkarta, to ɗayan biyu, ko dai ya zama ya ganta, gata nan ya ga gurinta, me zai yi? Ya wanke gurin. Ko kuma ya zama bai ganta ba, amma ya tabbatar da ita. Misalin a ce yana wasa da iyalinsa sai ya yi mazi, ya tabbatar da ya yi mazi, yayin da ya ji shi a jike, to amma sai ya shiga sabgarsa. Da ya shiga sabgarsa, bai sake dawo ta kan wannan tufafi ba, sai daga baya da ya zo ya cire, ya duba bai gani ba, bai iya gane a ɓangaren dama ne jikan nan take, ko ɓangaren hagu jikan nan take ba.
sannan ya shafa, ya sinsina, ya yi komai din bai gani ba, yana da tabbacin ya yi, amma yanzu ta ɓace masa, iltabasat alayhi, ta ɓace masa. Ko kuma ya ɗauki yaro, sai yaron ya ɗaga yaro haka, sai yaron sai ya barbaɗa masa fitsari, sai ya saki fitsari, sai ya barbaɗa masa rigarsa gaba ɗaya ta gaba, da ya barbaɗa masa ita, to a lokacin bai yi gaggawar neman ruwa ba, sai ya shiga wani sha'anin, sai rigarsa ta bushe. Da ta bushe, da ya zo, sai ya rasa ina ne fitsarin ya taɓa, ina ne bai taɓa ba, ya kasa rarrabe tsakanin wuri mai fitsari da wuri mara fitsari. Don haka anan iltibasi ba wai warwatsuwa ba ne, masu fassara sai ta barbazu, wannan ba daidai ba ne, ba barbazuwar ta ake nufi ba, ɓacewarta shi ne iltibasi. Don haka wanda ya fassara sai ta rikice ya yi daidai, sai ta ɓace ya yi daidai, amma sai ta warwatsu ba daidai ba ne, sai ta fantsama ba daidai ba ne, sai ta bazu ba daidai ba ne. Abinda ake nufi sai ta ɓace. Sanadin ɓacewaccen nan sai ya kasa bambanta wuri mai najasa da wuri mara najasa. Amma kar ku manta, yana da tabbacin mai akwai najasa. Don haka magana da muke yanzu ta yaƙini ce, za mu zo magana shakka nan gaba. Yanzu magana da muke ta yaƙini ce, to tunda yana da tabbacin akwai najasa a tufafin nan, kawai wurin ya rasa, to ya ɗauki matakin wanke tufafi gaba ɗaya. Sai dai a nan za mu shigo da tunani na ilimi sosai a cikin wannan magana. Ɓacewar najasa ta iya yiwuwa ya zama ɓacewar ai ba a dukkan tufafin ba ne, a wani ɓangare ne na tufafin ɓacewa. Yanzu mutumin da mazi ya ɓace masa, ai kun ga abin da ya shafi mai, abin da ya shafi saman wando ne banda ƙasan wando. Wanda yaro ya masa fitsari a gaba, kun ga ya shafi gaban riga ne banda bayan riga, to haka ne. Da haka idan mutum yaƙininsa a gaban riga ne, ba dalilin wanke gaba ɗayan riga. Idan mutum yaƙininsa a saman wando ne, ba dalilin wanke ƙafafun wando. Da haka da malam ya ce ghuslat thawbu kulluhu, a wanke tufafi gaba ɗaya, ba a kowane yanayi ba ne, ba a kowane yanayi ba ne. Amma da a ce misali mutum yana da yaƙinin an masa fitsari a jikin tufafinsa, misali yaro ne ya kwanta ya kwana a babban rigar, ko ya kwana a doguwar riga ta mahaifinsa, gari ya waye har hantsi, ya zo ya ɗaga riga ya kaɗe ta, ya san yaron nan ko ruhu aka riƙe shi ya yi fitsari. Da gari ya waye hantsi ya zo ya ɗaga riga ya ganta a bushe, ya duba bai ga fitsari ba, ya tambayi yaro ya ce masa ka yi fitsari, ya ce ya yi. To yayin da ya samu tabbacin cewa lallai yaro ya yi fitsari a jikin wannan tufafi, sai dai wannan fitsarin yanzu ya ɓace, amma kuma fa ba zai iya cewa gaban tufafin ya shafa ko bayan tufafin, ko ƙasa ko sama ba. To a irin wannan rikicewa, to ya shafi a wanke tufafi gaba ɗaya, sai ya wanke rigar gaba ɗayanta, saboda yanzu baya iya sanin ta sama ne ko ta ƙasa, ta baya ne ko ta gaba. Amma a lokacin da mutum ya iya sanin wuri kaza ta taɓa, sai dai a wannan wurin ta ɓace, to iya wurin gaba ɗaya zai wanke. Don haka faɗin malam ghuslat thawbu kulluhu, a wanke tufa gaba ɗaya, to wannan zai iya ɗaukan tufa gaba ɗaya, zai iya ɗaukan wani wuri a jikin tufar gaba ɗayansa, ba tufar gaba ɗayanta ba. Jama'a an fahimta? Don haka yanzu a nan mun fahimci, idan najasa ta bayyana ta tabbata ga ta nan, ainuha ƙa'im, wato hakikaninta ya tabbata ga ta nan, a kama wajenta a wanki. a lokacin da aka wanke ayin wato hakikatta to asaf baya cutarwa asaf shine alamata baya cutarwa idan an wanke jini sai aka ga sauran ja alamar ja na jini bayan an wanke to nan alamata ja ba zai cutar ba idan an wanke kashi in aka sunsuna sai aka na dan jin warin sa wannan warin ba zai cutar ba ana ce masa asaf ayin ita najasar kanta hakikaninta asar abinda ta bari na alamata bayan an wanke ta don haka ayinuha yadurru wala yadurru asaruha wato hakikaninta yana cutarwa amma alamata baya cutarwa idan ya biyo bayan mai alghasl bayan wankewa an fahimta idan ta rikice kuma ko ta bace to nan sai a wanke wato gaba ɗayan wurin da ta shafa to wannan kenan game da yaqini sai malam sai ya shiga magana akan kuma mai shakka yace wa man shakka fi isabatin najasati nadha fa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadha alayhi wa man shakka fi isabatin najasati wanda yayi shakka game da samun najasa nadha yayyayyafi fa in asabahu shay'un idan ko wani abu ya same shi shakka fi najasatihi sai yayi shakka akan najasa ne ko ba najasa ba fala nadha to babu yayyafi nan abu ne guda biyu duka shakka ne abu na farko shakkar sa akan ya same shi ko bai same shi ba ab shakka ta biyu kuma akan najasa ne abin da ya same shi ko ba najasa ba ne ina so ku bambanta wannan shakka guda biyu kafin komai shakka ta farko kun san kowace shakka kafin ta akwai yaqini shakka tana zuwa ta sami yaqini ne to yanzu mu koma baya mu gano mu samu yaqinin sa sannan mu duba shakkar sa mutun na farko shakkar sa akan najasa ta same shi ko bata same shi ba shi sa malam yace wa man asabahu wa man shakka fi isabatin najasati wanda yake shakka a samuwar najasa yanzu shakkar sa ta same shi ko bata same shi ba yaqinin sa kuma me najasa ne yaqinin sa shine wannan abun najasa ne shakkar sa kuma shine ta taba shi ko bata taba shi ba shine shakkar sa mutun na biyu wa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi idan wani abu ya same shi sai yayi shakka najasa ne ko ba najasa bane yanzu wannan shi kuma shakkar sa shine shin wannan abun najasa ne ko ba najasa bane yaqinin sa shine me ya same shi yana wan guda biyu dole abun banta su ke sa nan wuraren suna daga cikin wuraren da suke bayyana gwanin ahlari dole abun banta yana wan guda biyu na farko yinin sa wannan abun najasa ne fitsari ne kashi ne jini ne ya tabbatar da cewa najasa ne shakkar sa shine ya same shi ko bai same shi ba shine shakkar sa an fahimta yawa to malam yace nadha to yayyafi tunda yaqinin sa ya karkata zuwa gan ya tabbatar da cewa najasa ne misali ya kwanta ya kwana da yaro ya kwana da yaro yaro yayi fitsari ya farka ya ga yaro yayi fitsari sai ya ci gaba da bacci ko ta ci gaba da bacci sai da yaron ma ta bushe yana kinin yaro yayi fitsari yanzu ya farka ya ga fitsari shi ke damuwa lokacin da yaron nan yayi fitsari ana bacci shin fitsarin nan ya gangaro ya taba shi yaron nan ya murgino ya taba ko ba ai haka ba to yanzu yana da yakinin fitsari ya samu amma ba shi da yakinin ya taba shi ko bai taba shi ba to shine mallan yace nadha yayyaye wato nan annathu ya samu ruwa yayyafa shikenan sai ya sai ya ci gaba da ibadar sa da wannan sallah sai da wannan tufafi shi kuma nabi ya tabbatar da abin ya same shi yana tafiya akan hanya ta katangar waɗansu mutane sai ya ji kawai ruwa akan hularsa rab haka ya taɓa hularsa ya cire hula ya sunsuna shi dai bai ji wani warin najasa ba amma yana ta shakka ya sake duba wannan katanga banɗaki ne wajen ko ba banɗaki ba ne wannan abin da ya taɓa shin kam najasa ne ko ba najasa ba ne abu dai ya same shi shi yanzu yaƙininsa shi wancan yaƙininsa najasa ne shakkarsa ya same shi ko bai same shi ba nan kuma yaƙininsa ya same shi shakkarsa najasa ne ko ba najasa ba ne sai malam ya ce fala nadha shi wannan ba zai yayyafin komai dauke shi kawai ba na dasa ba ne ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abinda ke saka kokonto ya zuwa ga abinda bai saka kokonto to ya za mu yi aiki da hadisin a wannan mas'ala me ma ake nufi da ka bar abin da yake sa kokonto ka koma abin da ba sa me ake nufi da shi ka bar abin da kake kokontansa ka koma abin da baka kokontansa na ehe ka bar abin da kake shakka ka koma abin da baka shakkarsa dole mai shakka yaƙini ya riga yi shakkarsa in ka ji shakka to yaƙini ta samu to ba zai yiwu mutum ya bar shakka ba sai in ya koma wa yaƙini idan ya koma wa yaƙini ne to ya bar shakka amma in dai ya shiga kirdado ko ya shiga duba percentage to ya tafi cikin shakkar ne da haka yaƙini zai koma sai kuma wa yaƙini shi kenan to mutumin da ya tabbatar da cewa an yi fitsari ya tabbatar da wannan abun najasa ne kuma sai yake shakkar ta same shi ko bata same shi ba me zai komawa yaƙini me yaƙininsa ya bana tare da ku shakkar tsarin ya same shi ko bai same shi ba, kishiyar wannan shakkar ba ita ce wancan yaqinin nafi tsari ba. Kishiyar yaqinin wannan shakkar tasa shine tufafinsa ba fitsari a jiki, tufafinsa nan babu tsari a jiki. Yanzu tsammanin fitsari shakka ne, dan kawai ya ga fitsari a jikin wani ko ya ga fitsari a kusansa, to da ya kamata ya ji shi a jikinsa ko ya gan shi a jikinsa. Bai ji shi a jikinsa ba, bai gan shi a jikinsa ba, ba dalilin da zai sa ya ɗauka cewa jikinsa akwai fitsari, har sai ya gan shi ko ya ga alamarsa. Shi yasa Annabi sallama yake cewa idan ɗayanku yana sallah sai ya ji ana kamanta masa kamar wani abu ya fita masa, ya ce to ya ci gaba da sallansa, kada ya juya, kada ya fasa sallah har sai ya ji wari ko ya ji sauti. Wannan shi yake nuna cewa tabbas wani abu ya fita. Amma wani shakka da zaka dinga ji, asali kai alwala, ka san kai alwala, baka shakka kan haka, baka tantama, ka zo kana sallah sai shi ɗan yake raya maka cewa wani abu ya fita, sai kana jin kamar ka fita iska. Annabi sallama ya ce to kana nan akan alwalarka da ka sani, wannan rudanin ba zai sa alwala ta warware ba har sai ka ji yaqini, shine wari ko kuma ƙara. Su biyu ne kawai alamun tusa, wari da kuma ƙara su ne manyan alamunta na galibi. Amma tana da alama ta uku, akwai sanda za ta fita ba wari ba ƙara, amma kana da tabbacin ta fita, iska ce mai kyau lafiyayya da ka ji ta fita, ba ta yi jiri ba kuma ba ta yi wari ba, to wannan ma yaqini ne. Kar ka je ka ɗauki hadisi ka ce ina a inda iska ce kawai ta fita, ba a ai ka santa inda ita ce, da haka tana da wannan kamannin. To kun ga wannan hadisin yana nuna kenan dukkan wanda yake kan yaqini baya barin yaqininsa saboda shakka. Da zaran mutum ya ce to bari in sake alwalar gaba daya tunda ina shakkar ta kare ko bata kare ba, to da amma ya rebuka illa ma la ya rebuka, kawai ka bar abin da kake hukunto, kuma abin da baka hukunto, abin da bana hukunto shine in sake alwala, a'a ka koma kokonto kenan. In dai ka sake alwala to ka koma kokonto, abin da ya kamata shine ka koma yaqininka na baya, shine kai alwala, ka koma yaqininka na baya cewa tufafinka kalau ka kwanta da shi, baka ji fitsari a jikinka ba, kuma yanzu farka ba zai komawa wannan shakkar ba har sai ya tabbatar da cewa najasa ne. In ko ba haka bane bai tabbatar ba, to yana nan akan yaqininsa cewa wannan ruwa ne. Idan abu ya fasuwa mutum ta sama, shin da ruwa da najasa wanne aka fi tsammani daga sama? Ruwa. Da haka ashe mutum ba zai rinjayar da najasa ba, mafi galibin abin da yake yawo a sama najasa ayi abin ruwa ne ba fitsari ba, tsarki ne ba najasa ba. Da haka yana nan akan yaqininsa ba abin da ya same shi na najasa har sai ta tabbata ko ya ji warinta ko kuma ya ga hakikaninta ta ayyana. Jama'a an fahimta? To idan muka ɗauki haka za mu ce dukkan waɗannan abubuwa guda biyu da malam ya faɗa ba wadda za a kula, shi ma wancan da malam ya ce ayyayyafi ba dalilin yayyafi, tunda baka ganta ba, baka ji warinta ba, baka ga alamarta ba, shikenan kai kuma ka san tufafinka ko ka san jikinka mai tsarki ne, kana nan akan tsarkinka. Shi yasa ba dalilin da zai sa bisa ga wannan ku duba muna da waɗansu matsaloli. Mutum ne zai zo ya samu tabarma sai ya ce bai yi sallah akan ta ba, in an tambaye shi dalili sai ya ce wannan da gani ba za ta yi sallah ba, da gani ba za ta yi sallah ba kamar ya ko dai saboda ya ya ganta haka a fili ana yawan zama ana yawan amfani da ita, ko kuma saboda ya ganta tsohuwa, ko kuma kan carpet na wani falo haka ya ce ba zai yi sallah ba sai an shimfiɗa wani abu. Babu dalili. Me ka gani? Ka ga najasa? Ba ka najasa ba. Ka ji warinta? Ba ka ji warinta ba. Babu ita, babu alamata. Kawai tunanin cewa akwai najasa, wannan kawai sai ya sa wuri ba zai amfani ba, tufa ba za ta yi amfani ba. Sannan hakan nan ruwa. Wani lokaci ruwa ne gashi nan a randa ko a drum. Sai a ce wai ba zai yi sallah ba. Me yasa? Sai a ce wai yara sun yi wasa da shi. Yara sun yi wasa da shi, yaran najasa ne. Yaran najasa ne. Har najasa ba ne. An ga najasa a cikin ruwan, an dandana an ji najasa, an sunsuna an ji najasa. To saboda ni. Ko kuma ruwa a drum, kaga an tunkuɗe an kelar da shi. Me ya faru? Wai yara sun jefa buta. To da suka jefa buta sai me? Buta najasa ne? Saboda kawai ana zuwa banɗaki da ita. Hato, ka gani? Da haka dukka mun zo muna ta rayuwa a cikin shakka. Kuma an hana mu aiki da shakkan nan. An ce mu koma yaƙini. Butar ita kanta, ka haɗa ga butar ka ga najasa a jikinta? Ba ga najasa a jikinta ba. Amma inda ka san ka dangwala ta akan fitsari, ka ɗaga ta taɓal akan fitsari, ka dangwala ta akan najasa. Amma kawai dan tana banɗaki shi kenan, kai ba ka shiga banɗakin ne? Ko ba haka ba? Hato, da haka kawai dan tana banɗaki sai ta zama najasa, kaga wannan ba daidai ba ne. Sai ya zama gaba ɗaya muna rayuwa a cikin najasa, muna rayuwa a cikin shakka. Wadda kuma shakkar ake ture mana ana maida mu yaƙini. Sai ka tabbatar da abu, abin da ka tabbatar da shi da shi za ka yi aiki. Da haka buta ba na dasa ba ce, hannun yaro ba na dasa ba ne. Ko kuma wai an jefa takalmi a randa, inda takalmi ya faɗa sai a kelar da shi kawai sai a zubar da shi. Da takalmin ya faɗa, me a jikin takalmin? An ga kashi ko fitsari a jikinsa? Ba a gani ba. Na? Kyankyaso, ko kyankyaso ya faɗa cikin ruwa sai a ce ruwa ya ɓaci. Me aka gani a jikin kyankyaso? Na? A jikin shadda yake zama? Duk abu mai tsarki. A duk abu mai rai mai tsarki ne. Matukar an furta shi da ransa, in ya mutu a cikin ne shi ne takaddama tsakanin malamai. Shi ma kuma ai wannan in ma ya mutu ya zama najasa, in ma ai shi najasa ne in ya mutu. To ai najasarsa, girman najasarsa. Ko duron buɗe ballantana ma dabba ce mara jini, dabbar tudu kuma mara jini, saboda yana ta'amuli da najasa, shi ne abincinsa tun yana har ya girma. Da haka baya ta'amuli da najasa, yana ta'amuli da najasa, da haka ba za a ci ba. Amma a lokacin da yake raye, to shi ba najasa ba ne a ƙashin kansa, za ka yi ta shan wahala ne wanda ya zauna. Kai masu cin me? Almuhim, tare da ni? Gina su ne akan shakka, kuma ba daidai ba ne. buta, takalmi, wasan yara da ruwa, duka mun yi da ku a baya, sai idan ruwa ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko ya canza ƙamshi da abin da baƙo ne a ruwa, don mun yi bayani a baya abin da ba baƙonsa ba ne baya ɓata shi. Da ruwan rijiya tana buƙatar yasa ya yi fari ko ya yi ja saboda ƙasa, wannan ba komai. Ruwan kogi ya yi hamamin kifi, ɗansa ne ba wani abu. Ruwan tsatsa ta ɓata ruwa ba komai, shi ya haife ta. Gantsa kuka ta mai da ruwa ya yi kore, ɗanɗanansa ya yi wani iri, ba komai, shi ya haife ta. Abinan kainuwa ta mai da ruwa kore, ta mai da ruwa wani iri, shi ya haife ta. Da haka akwai abin da yake karar na ruwa, wato wurin matabbatar ruwa, akwai abin da yake magudanar ruwa irin tozali, akwai abin da yake ruwa ne yake haifansa irin gantsakuka da tsatsa. Duk waɗannan ko sun canza ruwa ba sa canza shi daga ainihin wato damar sa ta tsarkakewa. Amma abin da ya shiga idan baƙo ne, to shi ne sai a duba. Idan mai tsarki ne kamar sukari, kamar gishirin kamfani ba gishirin kogi ba, kamar mai ya shiga cikin ruwa, to wannan baƙo ne a ruwa. To amma abubuwa ne masu tsarki kamar sabulu da sauransu, to ya halatta a yi amfani da su a al'ada. Duk mun yi wannan karatun a baya. Sannan abin da ya shiga idan najasa ne, kamar fitsari, kamar kashi, to sai a duba idan ta yi tasiri a ciki ko ba ta yi tasiri ba. In ta yi tasiri a ciki ba saɓani tsakanin malamai, warinta ya bayyana, kalarta ta bayyana, ɗanɗananta ya bayyana, to wannan ya zama najasa. Amma idan an san ta faɗa amma ba ta yi tasiri a ciki ba, wannan najin shi ne kaɗai abin da a karatunmu na babu mai magana a kansa ba. Ta shiga ciki amma ba ta yi tasiri ba, ba ta canza kalarsa ba, ba ta canza ɗanɗanansa ba, ba ta canza ƙanshinsa ba, amma dai an san yaro ne tsik ya yi fitsari. Kawai sai wani ɗan yanki na fitsarin sai tsatsa cikin randa, sai aka kawar da shi. Amma an ga ɗigan fitsarin cikin ruwan randa, ga kuma randa ƙatuwa. To ya? In za a zubar ma a cikin gari, amma ba a littafi ba. Saboda sai a duba idan wannan fitsarin ya canza ruwan kala ko ɗanɗano ko kuma ƙamshinsa, to ijma'in malamai ba saɓani cewa ruwa ya zama najasa. Amma idan wannan ruwan ya ɓace, fitsarin ya ɓace a cikin ruwan, ba shi ba alamarsa, ruwa yana nan garau ɗinsa yadda yake, shikenan, babu komai, sai a ci gaba da amfani da shi. Al'ada da ibada duka ba komai. Amma wasu malamin suka ce makaruhi ne shi ne hukunci mafi tsanani da aka yi a kan wannan. Wasu malamin suka ce makaruhi ne idan an samu wani nan ma, ba a samu wani ba shikenan. Al-muhim, muna magana ne akan shakka. Dukkan abin da ake shakkarsa, to ba a dogara da shi kuma ba a yin hukunci a kansa. Jama'a an gane? Don haka wannan magana da malam ya kawo cewa wanda ya yi shakkar najasa, ai wanda ya yi shakkar samuwar najasa ya yi yafi wanda abu ya same shi ya yi shakkar najasa ne ko ba najasa ba ne, ba komai a kansa. Muka ce duka su biyu ma ba komai a kansu, inga matsala ce ta shakka. Shakka kuma ba a waiwayeta. Malam ya ce wa man tadhakkara najasata wa huwa fi salati qata'a illa an yakhafa khuruj alwaqti wa man salla nasiyan wa tadhakkara ba'da as-salami a'ada fil waqti. Wadda wa man tadhakkara najasata, wadda ya tuna najasa, wa huwa fi salati, alhali yana cikin sallah, kwatsam sai ya tuna, ashe wandon sa akwai najasa, ashe jikinsa akwai najasa, ko ta tuna, qata'a, malam yace ya yanke, illa an yakhafa khuruj alwaqti, sai dai in ya ji tsoron fitar lokaci. To a nan wannan magana tana bukatan tafsiri. Wanda ya tuna najasa a jikinsa ko ya tuna ko ya sani yana sallah, zai iya yiwuwa mutum ya tuna, zai iya kuma dama bai sani ba sai ya sani. Ko kamar misali a ce iyalinsa yana sallah, sai ta ce ah ni mai gida ka canza wandan nan kuwa, ai kaza ya faru da shi yana sallah, shi bai san abin da ya faru da shi, wai ta ce ai kaza ya faru da shi. Ku ta ce mai gida rigar ka faɗa da yara sun yi fasari akan takan kujera, kuma na ga da ita kake sallah, ga anan ya sani. Ko kuma da ya sani amma sai ya manta, da haka abu biyu ne anan. To yanzu za mu duba mu ga wannan najasar da ya tuna zai iya rabuwa da ita a cikin sallar ko ba zai iya rabuwa da ita ba da zaran tunawa. Idan yana tunawan nan ashe a hula ce kawai, sai cire ta ya ci gaba da sallarsa, ko kuma a takalminsa ne sai ya tuna takalminsa ashe akwai najasa, sai ya tuɓe shi kawai sai ya ci gaba da sallah. Wani ya ce ko a malin-malin babban riga, babban riga za ta fita ba tare da aiki ya yi tsawo a sallah? Za ta fita, za ta fita. Aikin fita babban riga ba zai da wani mai yawa ba, kawai sai tana malin-malin ɗinsa ashe akwai tsari, kawai sai ya cire ta ya wurgar da ita ya ci gaba da sallah. To shi kenan, wannan ba matsala. To amma malam bai kawo wannan batu ba, kawai sai ya ce kafa a ba a koyaushe ne ake yankewa ba, sai in ya zama wannan najasar a gurbin da take, ko dai ba za a rabu da wannan najasar ba sai da dogon aiki wanda shi kansa aikin zai ɓata sallah, ko kuma rabuwa da wannan najasar ma ɓata sallah ne. To yanzu irin samarin nan masu riga tsurut a kunkumi, sai ya tuna wandansa akwai najasa, zai kwaɓe shi, kaga yana kwaɓe shi ya fa sallar ta ɓaci, ita da kanta ta ɓaci. Yawwa, don haka ko dai ya zama cire abun ba zai yiwu ba sai da dogon aiki da aikin ka iya ɓata sallah, ko kuma cire wannan abun shi kansa ɓata sallah ne. To a irin wannan lokaci kafa sai yanki, saboda ba a sallah da najasa. Shi wancan bayani da muka yi da farko hadisin Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, wato yake tabbatar da cewa mai sallah idan ya tuna najasa a jikinsa kuma zai yi wuya rabu da ita akan lokaci, to zai iya rabuwa da ita ba tare da ya ɓata sallah ba. Hadisin Abu Sa'id yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah da sahabbai, fa khala'ana alaihi, sai ya cire takalmansa, fa khala'an nasu ni'alahu, sai mutane ma suka cire takalmansu, falamman sarafa, yayin da ya idar da sallah kala sai ya ce walima khala'tu, akan me kuka yi cire takalman kuku? Kalu sai suka ce ra'aynaka khala'ata fa khala'na, mun ga ka cire sai muka cire. To ba an san liman akwai da shi bane, da ya cire suka cire. Fa kala sai ya ce inna jibrila atani fa akhbarani anna bihi ma khabasa, yace jibril yazo ya sanar da ni cewa takalma na akwai najasa a jikin su. Fa idza jaa ahadukumul masjida, nan gaba idan ɗayan ku yazo masallaci, falyaklibna alayhi walyanzur fihima, ya juya takalmansa baya ya duba cikin su. Fa in ra'a khabasan, idan ya ga najasa, falyamsahu bil ardi, ya goge da ƙasa, thumma liyusalli fihima, ya yi sallah da kayansa. An fahimta? Don haka wannan ya nuna mana kenan Annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, lokacin da ya samu labarin najasa a takalminsa sai ya ɗauki matakin cirewa, bai ɓata sallarsa ba. To akwai wani abu ma da za mu cire a cikin hadisin nan, shi kuma a gaba ta gaba da malam ya faɗa. A gaba ta gaba malam ya ce wa man salla nasiya wa da ya salla da mantuwa wa tadhakkara ba'da salami sai ya tuna bayan yayi sallama a'ada fil waqti ya sake sallar amma a cikin lokaci wanda ya salla da me da najasa da mantuwa yanzu karatun da muka yi na baya ya tuna a cikin sallah an yi bayanin ya zai yanzu wannan karatun kuma na gaba bai tuna ba har yayi sallama to dai idan din nan mallan yace a'ada fil waqti ya sake sallar fil waqti a cikin lokaci sake sallah iri biyu ne akwai al-i'ada fil waqti akwai al-i'ada abadan akwai maimaitawa a cikin lokaci wato sakewa a cikin lokaci akwai kuma sakewa har abada to duk matsalar da kaji an ce a sake mata sallah a lokaci to ba matsalar gaske bace matsalar gaske ita ce matsalar da za a ce maka har abada a sake sallah to wannan matsala ba ta da gyara amma in kaji an ce ma a sake sallah a lokaci to karamar matsala ce me yasa muka faɗi haka mu koma hadisin mu na Abu Sa'id da muka karanta dazu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama Jibril ya sanar da shi cewa akwai najasa a takalminsa wani mataki ya dauka cire shi ina labarin abin da ya sallata kafin ya sani ya wuce kuce ya wuce inda a ce tuna najasa yana bata sallah to da ya saki abin da yayi a baya tunda yana cikin sallah ne ya cire kuma cirewa kawai yayi ya ci gaba da sallah kenan abin da yayi a cikin wannan lokacin da bai san da ita ba ne yayi to don me wanda yayi sallama zai sake kun fahimta wannan shine fikuhu wannan shine fikuhu ku gano abu cikin hadisi in dai gurgudun abin da ya sallata daga farkon sallah zuwa lokacin da ya cire takalmi bai maimaita shi ba bai tuna kawai gyarawa ya ci gaba kenan abin da yayi yayi to me yasa wanda yayi sallama zai saki kenan yayi shine dalilin da yasa su ma malaman suka ce to fil waqti a cikin lokaci to dan su nuna ba dole bane kisa ko a wajen malaman fiqh suka ce al-i'adatu fil waqti mustahabba maimaita sallah a lokaci mustahabbi ne duk lokacin da kaji an ce ma a maimaita sallah a lokaci to maimaita mustahabbi ne ba wajibi bane shi yasa an can gaba malamin ahlar yana cewa wa kullu i'adatin fil waqti ko la tu'adu minhul fa'ita wan nafila duk lokacin da kaji an ce a maimaita a sake sallah a cikin lokaci to ba a maimaita wacce ta wuce kuma ba a maimaita nafila akan irin wannan matsalar ka fahimta aba to ai za mu zo wajen amma dai abin da yake nufi in kaji an ce a maimaita sallah a cikin lokaci nan me ake nufi da lokacin tukunna misalin wanda ya sallar azhar karfe 1 ko karfe 1 da kwata ko 1 da rabi ko karfe 2 duk lokacin ta ne 2 da rabi ma lokacin ta ne 3 ma lokacin ta ne dan haka wanda yayi ta karfe 1 yana da karfe 2 yana da karfe 3 duk lokacin ta ne wannan to idan ya samu irin wannan matsalar kuma da sauran lokacin to shine aka ce ya sake ta amma bai tuna da wannan matsalar ba sai da la'asar tayi sai ya tuna ko mu ce sai da rana ta fadi saboda mu fita daga kowace rigima saboda zamu zo a cikin karatu mu gano azhar ba ta fita dan la'asar tayi don haka sai da rana ta fadi sai ya tuna ashe fa sallarsa ta azhar da yayi da wancan wandan nan ne mai najasa, ashe sallarsa ta azhar da wancan zanin ne da jinin haila ya taba bayan magriba kuma, to kun ga sallar azhar din ta wuce shine la tu'adu minhu alfa'ita, to ba a sake wacce ta wuce akan irin wannan matsalar. In ka ji matsalar da za ta sa a rama wacce ta wuce ita ce matsalar da aka ce a ada abadan ya sake har abada, to ita kan koyi shi ma sai an sake ta. Amma aka ce a ada fil waqti, wato a sake ta inda sauran lokacinta, amma idan lokacinta ya wuce to wannan matsala ba ta kai a sake ta bayan lokacinta ya wuce ba. Jama'a kun gane? Ta haka wannan wani istilahi ne na malaman fiqh musamman malikiya, sun ware waɗansu matsaloli ƙananu suka ce a sake musu sallah a cikin lokaci wanda ba bukatan haka a shari'a. Irin wannan matsala in ta samu mutum har ya riga da ya sallame shikenan, sallar da za ta yi idan lokacinta ya fita to me zai hana ta yi in lokacinta yana nan? Inda an ce in lokacinta ya fita ba sai ka sake ba, ah to me yasa za ka sake lokacin yana nan? Kenan ta yi. Sannan wancan hadisin in kun sake kula kuma da na ambata za ku ga cewa shi ma fa hadisin bai nuna a koma daga farkon sallah a sake ba, tunda Annabi sallama bai ce to yanzu tunda mun fara sallah da najasa fa sai mun sake ta, ba a sake kabbarar harama ba. To wannan ya nuna kenan inda a ce Jibrilu bai sanar da shi ba har sai da aka yi sallama, da a shaida ba za a sake ba. Jama'a haka ne? Don haka da malam ya ce wa man salla nasiyan, wanda ya salla da mantuwa, wa tadhakkara ba'da salami, sai ya tuna bayan yayi sallama a ada fil waqti, ya maimaita a cikin lokaci, sai mu ce eh wanda yayi salla da mantuwa ya tuna bayan yayi sallama sallarsa ta yi, ba bukatar sai ya maimaita salla a wannan lokacin ko da far sauran lokacinta. Allahu ta'ala a'ala. Sai mu dakata daga wannan gaba idan Allah ya kai mu sati mai zuwa mu tashi farallan alwala. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wani ya rubuto takarda addu'a ce da fatan alkhairi da kuma godiya akan wannan darasi da sauran darussa da ake gabatarwa, Allah ya saka da alkhairi. Wannan yace tambaya ta ita ce shin mata masu sa haƙorin Makka ba zai zama lamba ba wajen alwala ko wanka ko ya abun yake? Ban taba ji ba gaskiya, ban taba ji wani yace hakan lamba ba ne, tare da cewa malamai sun san ana sakawa. Malamai, ne hukuncin bashin da za a baka misali 5,000 a ce duk sati za ka bayar da naira 1,200 in kai sati 5 kana biyan haka shikenan ka biya ya zama naka? Ya wannan shine ainul riba, wannan shine riba. In an baka 5,000 duk sati kana ba da 2,200 in kai wata, in kai me, in kai sati 5 ka biya 6,000 kenan. Ya zama riba kenan. Ba a ba da bashin kuɗi a ci riba akan bashin kuɗi, baya halatta. Bashi shari'a ta shar'anta shi ne kaɗai don taimako. Cin riba a cikin bashi inda na kuɗi ne, to cin riba ne, baya halatta. Wannan ya tuna a kaya ba ai riba tana da abubuwa nata wadda shi ne kawai riba take shiga ciki. Abin da ya fita daga cikin wannan riba ba ta shiga ciki, ɓangaren kuɗi, ɓangaren abinci, ko kuɗi ko abinci, nan ne riba take shiga. Amma sauran abin da ba kuɗi ba, ba abinci ba, riba ba ta shiga cikinsa. Daga ƙarshe a ja kunnen ‘yan uwa matasa da magidanta akan halaccinsa ko rashinsa saboda mutane suna cikin wani hali. To almuhim, subhanallah. Almuhim, wannan dai shi ne abin da za mu iya faɗa, shi ne abin da muka sani. Kuma wannan sanannen abu ne gaskiya, ba ɓoyayye ba. Duk wanda yake wannan musulmi kuma wayayye, ba ƙauye ba, sai dai yana yi da gangan ya san haramcinsa. Amma wannan ainul riba, duk kowa ya san, ba na tsammana ko wani musulmi wayayye wanda bai san cewa ka bada bashin kuɗi a biya ka da ƙari riba bane. Duk wanda kaga yana yi to yana yi ne da gangan, ya san cewa abin da yake yi haram ne. Allah ya kiyaye. Na'am. Wa alaikum salam. Ko da ya bayyana mai? To, tambaya ta farko da yake kamar ya mutum ya ɗauki yaro ya masa fitsari, sai a ɗebi ruwa sai a zuba a wajen, shi ma zai ɗauki hukuncin wankewa? A'a, ba zai ɗauki hukuncin wankewa ba. Idan fitsari ya taɓa tufafinka, sai ka fara ruwa a kan wannan fitsarin a jikin tufafin. To yanzu wannan ruwan da ka zuba da fitsarin da yake jikin tufafin sun gauraya sun bushe. Don haka wannan ba shi ne wankewa ba. Wankewa shi ne ka kawar da abin. Don haka ka tukwikuye wajen, ka zuba masa ruwa, ka matse shi ya zube. Ka wanke shi, ka matse shi ya zube, shi ne ka wanke shi. Amma ka zuba ruwa ka bar shi haka, wannan mai kai kenan. Me yasa malamai suka hana mai wanke kashi ya zuba ruwa a hannunsa, ya wanko, ya ciro, ya sake zuba ruwa? Saboda darajarsa ke kai. Mai wanke bayan gida sai dai ya ajiye hannun akan duburarsa yana gogawa yana zuba ruwa. Amma matakar zai ɗago ya zuba a hannun ruwa, to ai najasa ne a hannunsa. Don haka ruwan da ya zuba akan hannun ya zama ruwan najasa. Idan ya kai shi wajen ba zai wanke masa ba. Tambayarsa ta biyu game da na shimfiɗa da ake kwana a kai, wai ko da ana kwana a kanta mutum bai ga najasar ba zai iya abin, to kwana a kanta kamar yaya? Suwa suke kwana a kai? Idan masu kwana a kai masu fitsari ne, ana da yaƙinin masu fitsari ne, to ai wannan ba shakka ba ne. An san cewa yaran da suke kwana a kan tabarman nan suna fitsarin kwanci, to ai wannan ba shakka ba ne, yaƙini ne. Idan kuma tabarma ce irin tawa irin taka da muke kwanciya mai bacci mu tashi, a nan ne za ka ce akwai na tasa a kai? Inda ka san dai ya niyya kai baya fitsarin kwanci sai marar lafiya. Don haka kaga wannan dan kawai wuri na kwanciya ne, baya sa a hana sallah a kai. Ai ana kwanciya a masallaci a kwana a bacci, amma fa za a ce shimfiɗar masallaci din an kwana a kanta sai an wanke. Na'am. Alaikum salam. Wato wannan matsalar kamar ya kai ina ga bai kamata ta shiga maka duhu ba, saboda matsala ce da kwanan nan ma malamai suka yi ta maganganu a kanta a media, a Facebook, WhatsApp ta yi ta yaɗuwa wannan matsalar. Matsala ce da shekara da shekaru ake magana a kanta, kuma bana magana a kanta ɗan yi zafi, saboda ɗansu waɗansu zakoki cikin malama sun yi karo a kan wannan matsala. Kuma bana tsammanin cewa dai matasa irin ka wannan abin ya ɓuya musu. Ina fata an fahimta. Amma fahimtata a kan wannan matsalar tun kafin ma a zo a shiga wannan saɓani na malamai Najeriya a kai, mun fahimta ta shi ne ni ba ta yadda na ga haramcinsa. Ba ta yadda na ga haramcinsa. Shi kansa dakta babban malaminmu Dr. Sani da ya ce ya ba da fatawa da ta haramci daga baya ya zo ya gano halacci, da shi babban shehi bin Usman da ya ce kar fahimtarsa ta cewa haramun ne har zuwa ran da ya wannan rubutun. Wato ni Allah bai sa na gano haramcin ba, mai yiwuwa ko ƙarancin ilimi ne ba sani ba, amma dai Allah bai sa ma ni ko lokaci da na taɓa gano haramci ba, saboda babu dalili. Asali abin da za a sayar maka na kati na waya amfani ne, asalinsa amfani ne ba kuɗi ba ne. Amfani ne ba kuɗi ba ne. Amfani ko mutum zai iya saye shi ko nawa ma ya ga dama. shi yasa da za ka je ka wurin masu kati na naira 100 suka ce maka 110 suke sayarwa, me riba a ciki? Inda kuɗi ne ka ba da 100 aka baka 110 ya zama riba, amma amfani ne ba kuɗi bane. In amfani ne ko kono ma sai a sayar maka shi. Da haka ta wannan fiskar ba ta yadda za a yi ya zama mai, ya zama akwai wani laifi a cikinsa. Sannan kuma a baka bashi a baka naira 90 a cire maka 100 idan ka saka, ba kana kwance akan gadanka ka nemi naira 90 ba, kuma wannan kamfanin ka san nawa aka kashe kafin a kafa shi, nawa aka kashe kafin network ya same ka akan gadan naka, bukatar taka ka san nawa aka kashe ka same ta. To musulmi ma yake cin riba balle bai hude. Na fata an fahimta. Haka ban ga dalilin da zai sa kana kwance akan gadanka za a biya maka bukata kuma kyauta, ban ga dalili ba. Idan kuma ribar za a karɓa ne a wajenka, za a turo ma 100 cif cif, amma goman ka kawo za ka kai, to haka dole a tare ka. So gaskiya ba wani abu a cikin wannan wadda zai daga jijiyar wuya, Allahu alam. Kuma kusan galibi wani lokacin gano illar abu, shi yasa malamai suke cewa al-hukm yaduru ma illati wujudan wa adama, shi hukunci da illarsa yake la aiki. Illa ita ce sanin hukunci, sanin illa shi ne sanin hukunci. Da haka da zaran mun fahimci cewa kati amfani ne ba kuɗi ba ne, don haka riba ba ta shiga cikinsa, to duka mun fita daga cikin wannan matsala. Kamar yadda ya halatta in sayar maka kaya in ci riba, haka ya halatta in sayar maka kati in ci riba, wannan babu wani abu a ciki. An gane ko? Yawwa. Sannan akwai abin da in ma sha'anin riban ne, akwai abin da ake cewa charges. Yanzu idan kana so za a baka bashi, ko wani kamfani zai bada bashi, ko kuma wani wata masana'anta za ta bada bashi, ko gwamnati za ta bada bashi, wannan gudanar da aikin bashin za a yi form na masu son cika bashi, za a yi waɗansu tsare-tsare na masu cika bashi, za a ɗauki waɗansu ma'aikata na harkokin wannan ainihin cika bashi, za a saya musu lemo da biskit na ci lokacin da suke aikin cika bashi, wane waye da sauransu, da me za a biya su? Za su yi ɗawainiya, za su raba bashin naira 100,000 cif cif, mu goma ni da kai da irinmu muna bukatar naira 10,000,000. Sun gama aikin su, an cika fam, an yi komai, 100,000 aka fitar, aka raba mana 100,000 nan, kowa 10,000,000 cif cif. Ina na fam? Ina na abin na waɗannan biskit da minerals da aka bai waɗannan ma'aikata a dalilin aikinku? Daukar mu ɗauka cewa mu wato Bahaushe ɗan Hausa Fulani shi ne kawai yake ɗaukan cewa kawai shi ne yake, shi yasa tattalin arzikinmu kullum yake tangal-tangal, saboda mu ne komai namu, fi sabilillahi, kyauta, zumunci, mutunci, makwabtaka, irin waɗannan abubuwan shi kenan kawai. Mutum ko aran kayan kai karɓa sai je sai lalata maka, in ka ce biya ka sai a ce baka mutunci, ko kuma ai ta gurzanka kyauta, sai Hausa Fulani, ai ta gurzanka kyauta, in ka nemi ma a biya ka a ce baka mutunci, ko ba haka ba? To irin waɗannan abubuwa kawai ba mu, amma tsakani da Allah ba wai abu ne da za a daga jijiyar wuya akan su ba, Allahu a'lam. Halan kana so kana kana tanda su, kuma ya kamata in rife. Na'am. La yazulu, kar ka ce la yazilu, la yazulu. Yawwa, muje. Kamar ya so yi mi. To in ka ce ashakku la yazulu illa bil yaqini, kai ka fara faɗa abinda malamai suke cewa al yaqinu la yazulu bi shakki. al-yaqinu la yazulu bishakki, yaqini baya gushewa da shakka, shakka bata zuwa ta ture yaqini. Kuma akan sa muka karatu, ka gane? Yawa, abinda kake da yaqinin sa ba yadda za a yi shakka ta zo ta daga ka akan sa. Kana da yaqinin tufarka, ka kwanta da ita garau, ka farka ka ga yaro yayi fitsari baka gani a tufarka ba, ka sake farkawa da asuba baka gani ba, yaqinin ka yana nan ba dalilin da zai sa wata shakka ta zo maka cewa ya taba ko bai taba ba. Ka gane? Da haka mutum zai zauna akan yaqinin sa, kai alwala, da kai alwala sai ka zo kana tunanin ta warware ko bata warware ba, ba abin da ya dame ka da wannan tunanin, abin da ka sani shine kai alwala. Da haka yaqinin ka shakka ba za ta kawar da shi ba, kana da tabbacin kai fitsari, sai ka zo kana shakkar bayan kai fitsarin nan kai alwala ne ko ba kai alwala ba, ba abin da zai sa ka koma ka dauki alwala saboda ka san kai fitsari. Da haka yaqinin ka na fitsari ba zai taba kaucewa da shakkar alwala ba, sai ka je ka saki alwala don kana da yaqinin fitsari. Ka fahimta? Da haka duk san da mutum yake da yaqini, to shakka in ta shigo yaqinin ba ta kawar da yaqinin, yana koma kan yaqinin sai watsar da shakka, shine da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka. Alhamdulillah, kai na karshe kwanaki uku da ake so mutum ya azumta a kowane wata, akwai zababbun kwanaki ne ko babu? Akwai hadisi cikin Tirmidhi da yayi magana akan ayyamul bayt. Ayyamul bayt sune kwanakin da farin wata yake haske, 13, 14, 15 na kowane wata. Amma hadisin bai lazimta cewa kwana uku nan sai a wayan kwanakin ba. Mutum zai iya yin su a goman farko, zai iya goman tsakiya, zai iya goman karshe, zai iya yin daya a kowane goma, zai iya yi da koyaushe ga dama. Almuhim dai Annabi sallama cewa ya ce talatata ayyam min kulli shahr, kwana uku a kowane wata. Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bi zai iya mai a litinin da Alhamis tafiyarsa daban, kwana uku a kowane wata tafiyarsa daban. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.